بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة شاتك وزوات جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبوت ايدا دريه ايدا قوم شاترا وان دي 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 دا بقوة جوات اكتوبر 1998 هدام بعمن تابو منا كراتو دا جسكي لتاف صفة الصلاة نا الشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله اين دا مكي كرقشن كراتو ديكي بياني دنگاني دا sallar dare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi, a inda muka ji cewa annabi baya kwana yana yin sallah sai dai nadiran wasu lokuta da aka samu. Na farko shine aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin kwana yin sallah, sai sahabi ya tambaye shi Abdullahi dan Khabbab dan Arad, yace ya manzon Allah, wannan ainihin sallah da kai ban taba ganin kai irin ta ba. Sai manzon Allah yake wannan sallah da nayi sallah ce ta roƙon wata falala a wurin Allah da kuma neman tsari daga wani bala'i. Ya takwas ga watan October, na'am. To shine annabi yace ya roki Ubangiji abubuwa guda uku, biyu Allah ya bashi, ɗaya Allah ya hana shi. Ɗaya daga cikin abubuwa na farko da Allah ya bawa annabi shine ya roki Allah kada Allah ya hallaka al'ummar shi irin yadda ya hallaka al'ummomi waɗanda suka gabata, ta hanya a ɗora musu fari ko wata wahala ko a saukar musu da tsawa ko ruwa ko makamantan haka. Allah ya karɓi wannan. Sa'annan Allah maɗaukakin sarki ya sake karɓan addu'a ta biyu ta annabi, ita ce kada Allah ya ɗora maƙiya ainihin su turmushe su. Na yi mana bayanin ma'anar wannan hadisi, sai ka fahimci menene hadisin yake nufi. In ba haka ba, irin haka ne, baka je ka koyi karatun hadisi ba sai ka je kana zargin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa to yanzu gashi arna suna danna musulmi, ya za a yi a ce wannan hadisi ya inganta bayan gashi annabi ya ce ya roki Allah kada Allah ya dora ainihin maƙiya a kanmu. Duk abin da yake kawo wannan shine kullum abin da muke faɗe, sai a ce ana cewa malamai wai ba su iya karatu ba, wanda dukka ji an faɗi haka a kan shi ba cewa ake bai iya karatu ba, dama ba malami ba ne. Mas'alar ke nan kwaya ɗaya, dama ba malami ba ne, ku ne kuka naɗa shi malamta da baki ko kuma shi ya naɗa kanshi. Amma in dai malami ne, to babu wani hadisi wanda yake ainihin ya saba ma Alkur'ani a wurin malami, babu wani hadisi wanda ya saba ma junan shi a wurin malami. Ya san yadda zai haɗa aya ta ce kaza, hadisi ya ce kaza, hadisi ya ce kaza, hadisi ya ce kaza, aya ta ce kaza, aya ta ce kaza. In dai malami ne, ya san yadda zai sarrafa su ya tafiyar da su. Amma har yanzu ba hadisi ya inganta cikin Bukhari, saboda bala'in da aka fada a kasashen nan namu fa, har ma wasu da ake cewa malamai ma ba su san ma darajar ma sahihul Bukhari ba. Yadda yake za su ciro hadisi cikin Bukhari, ba za su iya bambance mai matsayin wannan hadisi ma da ainihin wato wanda ya zo cikin Abu Dawud ko Ibn Majah ba. Suna ganin kai tsaye kawai suna da yancin cewa wannan hadisi bai inganta ba, abu ne mai sauki a wurin su. Ko kuma ya zama ya ji ya ɓata rayuwar shi ne lugal arabiya ya iya, ya ji ya yi digiri ko ya yi masters ko ya yi menene a lugal arabiya, ko kuma da haka zai zo magana a cikin hadisi, ko kuma da haka zai zo magana a cikin alqur'ani, ko kuma an cikin ya tashi wai da haka zai yi. Su kuma mutanen cikin gari duk wanda aka ce ya je ya yi karatu, to shi kenan wai shi malami ne a wurinsu. Menene ya karanta, menene ya karanta, ba za su bambance wannan ba. Amma kowa ya je aikin likita, ran da duk ka tashi shuka ainihin masaraka, ba za ka tambaye shi tsakanin tushe kaza zuwa tushe kaza kafa nawa ya kamata ya zama, ba ka san ba fannin shi bane. Amma duk wanda aka ce ai ya je jami'a, wannan ya je ya yi karatu, shikenan sai ka dauka ai wannan ya zama malami. To kuma syllabus ne ake bi, ku ne da kuke nan kauye gidadawa, yan kauye da kusan abin da ake karantar da su ba. Amma wanda duk ya zama jami'a ya san hayaniya da bankaura ne ake karantarwa, babu wani Islamic studies, babu wani arabiya da za a karantar da kai da za ka zama malami. Karatu jingurutun karatu yana wurin malamai da za su zauna su karantar da kai littafi minal mahdi ilal lahadi, tun daga farkon shi har ƙarshen shi, minal jildati ilal jilda, tun daga farkon bango har ƙarshe ane ana fassara maka, ane maka bayani, to nan ake samun karatu. Amma wannan karatu da ake a jami'o'i kowa ya sani, dama jami'a wurare ne da aka shirya su don su tattali ma'aikatan gwamnati, don su tattali ma'aikatan gwamnati. dan haka aka shirye jami'o'i. Amma zunzurutu malanta da za a samu karatu a ƙashin gaskiya a Faculty of Arabic and Islamic Studies na Najeriya kam, to karka bambance wannan da wannan cewa wai dan ka je kai wannan sai ka zama malami, a'a ka je ka samu certificate karatu kuma ka koya a gida. To matsalan mutane ba za su fahimta ba, sai kansu ya daure sai ya ce a to a je a tambaya ne game da hadisi, aya ya san hadisi shi kenan a je a tambaye shi, shikenan sai ga karanta hadisin ma daidai bai iya ba, balle fassara shi daidai, to balle in wani ruɗani ya shiga cikin kwakwalwar shi dangane da hadisin ya san yadda zai iya warwarewa. Dan haka ma'anar wannan shi ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baki ɗaya da ke duniya, Allah ba zai ɗauko makiya ya ɗora a kansu gaba ɗaya a turmishe su a daina jin sautinsu ko ɗaya ba. Ba zai yiwu Allah ya saukar da wata azaba, wata annoba da za ta turmishe ta halaka al'umma annabi Muhammad gaba ɗaya ba. A taƙaicen taƙaita abin da wannan hadisi yake magana kenan. Amma zai yiwu a turmishe musulmi a Algeria sai ka ji musulmi suna da ƙarfi a Saudi Arabia. Zai yiwu a turmishe musulmi a Bosnia sai ka ji musulmi suna da ainihin ƙarfi a ainihin Afghanistan. Amma a waye gari duk baki ɗaya an turmishe al'ummar musulmi, wannan ba zai yi ba faufau, Allah ya wa annabi alƙawarin haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukata ta uku da ya nema wadda Allah ya ce ba zai amsa ba ita ce kada ainihin Allah ya hargitsa al'ummar shi su zama kungiya kungiya. To Allah sai ya yi alƙawarin, bai wa annabi alƙawarin zai amshi wannan ba. To a wannan hadisi kamar da muka karanta jiya a taƙaicen taƙaitawa, wannan hadisi yana nuna maka rarrabuwar kan musulmi, kafa kungiyoyi kungiyoyi waɗanda kowa zai ja batta, wannan sharri ne. To wace irin kungiya ita ce? Allah ya bayyana mana a cikin Alkur'ani, ya magana akan cewa wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an, kar ku zama irin arna kristoci da yahudawa da maguzawa waɗanda suka rarraba addininsu suka zama kungiya kungiya. Kullu hizbin bima ladayhim farihuna, kowace kungiya abin da ya sha kansu kawai shi suka damu da shi, abin da suke son su tabbatar kawai shi ya damu da su. To wannan irin nau'in kungiyancin da kungiyar ita Allah ya hana. Amma an za ku kafa kungiya don ku shirya yadda za ku gabatar da ayyuka na addinin musulunci, ya zama kuma da a ce wani zai kafa wata kungiya shi ma a tashi nahiyar da zai wa addinin musulunci tashi hidimar, ba za ku yi gaba da shi ba, ba za ku ji cewa ku kun fi shi ba. Kaga wannan kamar wani ainihin kayan aiki ne kuka yi na addinin musulunci. Amma kun kafa kungiya, kun kirkiri wata aqida daban wadda ba ta a cikin Alkur'ani da hadisi, ko kun kafa mazhabi, ko kun kafa dariqa wanda yake baki ɗayan abin da Allah da manzon Allah suka ce babu a ciki, ko kuma a kawo muku Allah ya ce annabi ya ce, sai zama kuna faɗa da wannan. To waɗannan kun zama daga cikin ainihin kungiyoyin mushrikai. Allah yana bakin ciki, baya mara balale, baya murna da irin kungiyoyinku. To mafi yawanci in ka dubi kungiyoyin da ke rayuwa yanzu a duniya, da wahala wadda bata shiga cikin wannan. Dan haka Dr. Al-Allama Musa Al-Musawi, wannan kafetaccen dan Shi'a na kasar Iran, da yake yana magana a cikin littafin shi Ash-Shi'atu wat-Tashih, yace duk baki ɗayan kungiyoyin duniyar musulunci babu kungiyar da ainihin bata afka cikin shirka ba. Sai ya ce ma a dar salafiya, ya ce salafiya ne kadai ba su afka ba, duk inda aka shiga aka fita bid'a ta kunno kai suke ba su yadda ba, shirka duk inda aka shiga. Shi da kanshi ya ce har kungiyar Shi'a, ya ce da kungiyar Shi'a da kungiyar dariƙa ta sufaye, ya ce daba shirka kenan ma, ya ce daba shirka kenan, wato shi kanshi ya yi adalci kenan. To wannan lallai lallai kam za ka ga duk wata kungiya da aka kafa, manufar da aka fata ita ta dame ta, manufar da aka fata ita ta dame ta. Yanzu duk inda ka samu dan dariqa, duk inda aka buga aka buga, da ya ji wata aya ko wani hadisi da an ce zikiri, me ake nufi da zikiri a wurin, ko ma me ake nufi, sai ga yana rawar jiki yana tsima saboda an ce zikiri. Duk inda ka ɗaga dan izala za ka yi mishi wa'azi, duk wa'azin da kake mishi hankalin shi ba kai yake ba, da ka kamo dan dariqa ka ce wannan kafiri ne, yanzu nan za ka je na kada maka kai ne maka kabbara, duk dan zai cika maka gaba da kabbara. Daga ka ce ga abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka ga shi ma ka maka tashi dariqar, ai malam wani bai yi ba, ai kaza kuma, kaga shi ma wannan dan dariqa ne. To ya kamata lallai sai kun lura, in ba haka ba kowa ya bude tarkatarkar kungiya, ku ne yan kungiya za ku shiga, wallahi za ku waye gari ranar alkiyama kun tashi cikin kungiyoyin mushrikai. Yasa ya kamata ka sani ba kungiya addinin musulunci yace kar ku fa kafa ku yi addinin musulunci aiki ba,
amma ya zama kun kafa kungiyar Qur'ani da Sunna za ku yi aiki da shi a bisa manhaji na Salafus Salih yadda Annabi da sahabbai suka yi aiki da shi. Sannan duk wanda ya kawo muku sunna ko yana cikin kungiyar ku ko ba cikin kungiyar ku yake ba, za ku ji tsoron Allah ku karba. An ba haka ba da ku da ƴan dariƙa duk ɗaya ne, ku daina bambanta kanku, kar ku sha kanku, kar ku sha wata wahala a kanku, ku yaudari kanku kuna ga cewa kun fi kowa. Ba wani abu ne dariƙa ba ya zama wani ya zo yana shar'anta maka a matsayin shehunta kana bin shi babu basira. Duk inda aka samu wannan a cikin izala ne ko a wajen izala dariƙa ta faru, yasa ka danna kai din nan kuma sunnar ma baka santa ba. Har ma wani samu wai dan agaji wai a ce wayan aje wasu ƴan agaji waɗanda za su faɗa da masu wata aikata sunna a cikin masallaci, tsakaninku da Allah ba za ku yi manzon Allah kara ba? Mutum nawa ne suka shigo masallacin ku waɗanda suka askeje mu? Askeje mu duk baki ɗayanku, ba kun haɗu akan cewa haramun ba ne? Saboda sunnar manzon Allah ta tabbata cewa lallai wajibi a tsayar wajibi ne, kuma kada a aske shi, haramun ne a bar shi, a haramun ne ainihin a aske shi. Me yasa waɗannan ƴan agaji ba aje su don su rinka fitar da irin waɗannan masu askeje mu ba? Ina mutanen da suke zuwa da wandunansu da rigunansu kafafuwansu kamar kafafun tantabaru wanda yana jan ƙasa? Me yasa ba a ce ƴan agaji su yarda da wannan ba? Sai a aje ƴan agaji duk wanda ko ga wajibi sai al-israha ku waje da shi, duk wanda ya zo yana nafila liman yana hutuba ku waje da shi. Wannan duk zurutun bid'a ne, kuma masallacin ya zama masallacin ƴan bid'a. Yasa ya kamata ku ji tsoron Allah akan haka. Baka da wani bambanci da kai da dan dariqa fa sai in ba kai dariqa ba. Dariqa kuma ba dariqar tijaniya ce dariqa ba kawai. Dariqu babu inda babu dariqa, sai dai inda ba a so a kawo ta ba. Yasa kowa ya taka tsantsan wallahi. Duk inda aka kawo bid'a sai kun tunkuɗe ta. Duk yadda za a guce a'a, in aka kawo sunna kuma ku jira ɗacin ba daɗi. Wani ne ya kawo bakwa ƙaunar shi? Shin bakwa ƙaunar wanda ya ce shi ne da sunna? Amma in dai ba ɗan ƙungiyar ku ne ka ba, kawai shi kenan kun kau da kai gaba ɗaya, ba za ku yi bincike ba, daidai ne ba daidai ba ne? Wallahi wannan shi ne asalin bid'a. Kuma dama al-imamu al-allamatu ibn al-qayyim a cikin nuniya abin da ya faɗa kenan, ya ce mafi yawancin abin da ya ɓatar da mutane in ka dura shi ne da so da ƙi. Wane ɗan ƙungiyar ka ne kana son shi? Duk abin da ya faɗa sai ka ce daidai ne. Wane ba ɗan ƙungiyar ka ba ne ba ka son shi? Duk abin da ya faɗa sai ka ce wannan ba daidai ba ne. To yaushe ake son zuciya irin haka? Saboda haka lallai kun ji matsayin ƙungiya a cikin musulunci. Ƙungiya, za ku kafa ƙungiya wadda za ku rinka tsara yadda za ku gudanar da ayyukan addinin musulunci. Wasu kuma suna can sun kafa su ma suna gudanar da ayyukan addinin musulunci, shi kenan. To amma wannan ya kafa ƙungiya, wannan ya kafa ƙungiya, kowanne ya ɗauko wata aƙida wadda ta saba wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kullum aka ce aƙida, shi dan izala abin da yake gani, inda baka dariƙa wai kana da aƙida. Inda baka dariƙa ba nan muna karatu muna bayyana muku cikin ahlus sunna akwai mushrikai. In mun ce ahlus sunna ba ku ake nufi ba, ana nufi yanzu ana magana ta duniyar ilimi ne. A cikin ƙungiyar ahlus sunna, Ibn Arabi ba yana danganta ba su biyu ne, duk su ba yana suna cewa su ahlus sunna ne. Ai Ibn Arabi da Hallaj dukkansu suna cikin tawaga ahlus sunna ne, amma dukkaninsu magwazawa ne, mushrikai ne. Yasa kar ka taba tsammanin cewa wai kawai da mujarrad dan ka ce kai ahlus sunna ne shikenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Kuma wallahi sai an cire son zuciya kamar yadda na faɗa. Wane yalla ba, wane yalla ba, wane ran kai dade, duk ana murna masu zo masallaci ranar Juma'a, wai sun zo masallacin ahlus sunna. Duk gasu nan sun kankare gemun su, ba wanda yake da gemu, amma ana mara ballale da su. Amma wane bawan Allah ne gashi sunna zai aikata dan bai da kuɗi, dan bai da muƙami, sai a ce wai ƴan agaji su yi waje da shi? Wannan bid'a ne, wannan son zuciya ne. Sai kun tuba game da wanda kuka yi a da, sannan nan gaba kuma ku gyara akan haka. In ba haka ba kuma ƙungiyar ƴan bid'a ne. Addinin musulunci ba shi da wani wanda yake ji da shi, sai wanda ya ji alƙur'ani, ya bi sunna ala manhajir rasuli, a bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya shirya da mu. Wa qama laylatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha, wata ran kuma wani dare manzon Allah ya miƙe aya ɗaya ita ce yake ta maimaitawa, hatta asbaha, har gari ya waye, wannan aya ita yake ta maimaitawa. Ma'ana duk inda ya tashi rafa'a ya yi fatiha, ana sauraron ko zai wata sura ko zai wata aya, sai a ji yana wannan aya ita yake maimaitawa kawai. Wa hiya ita ce, in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Hikaya dangane da Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Rana alkiyama, don ku san tabbaci akan irin waɗannan maganganun da muke faɗi, kowaye kai sai ka bi Allah kake na hannun daman shi, rana alkiyama Allah zai kamo annabi Isa ya ce an ce kuntu lil nas tattakhiduna wa ummi ilahayn min dunillahi kai ne kace mutane su dauke ka kai da uwarka su mai da kai alloli su rabu da Allah sarauta ta Allah kowane ne kai cikin hadisin Bukhari manzon Allah ya ce da uwa za ta haifi da daga fadowar shi daga cikin ta yana cikin jini sai ya wuce sujuda bai daga kanshi daga sujuda ba har akai tashin kiyama shi a duniya ne yayi ma sujuda kawai manzo Allah ya ce ranar kiyama sai ya rena kanshi to annabi Isa gashi Allah ya kawo shi yana tambaye shi kai ka cewa mutane su bauta maka da kai da uwarka su rabu da ni Allah annabi Isa ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq abinda ba daraja ta ba ina zan yi rigima in ce ta wace in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya Allah amma na ce su bauta min ni da uwata ai ka san ta'lamu ma fi kal ma fi nafsi ka san abin da ke raina la alamu ma fi nafsi ka ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne kafi kowa sanin gaibi kai ne masanin gaibi annabi Isa ya ci gaba da bayani ma kuntu lahum illa ma amartani bi ba abin da nace musu sai abin da kace in gaya musu ana ibudullahi rabbi wa rabbukum abin da nace musu kenan su bautawa Allah Allah shine ubangiji na sune uban shine ubangijin su wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim har tsawon zaman da ne tare da su na sa ido akan su dan yadda sun yi shirka ba dan yadda sun ce ni ne ko uwata alloli ba falamma tawaffaitani ya Allah lokacin da ka dauke ni kunta anta raqiba alaihim kai kake kula da su wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kana sane da duk abin da ake yi to sai karshe annabi Isa sai ya wannan aya in tu'azzibhum ya Allah in kai musu azaba fa innahum ibaduka bayinka ne wa in taghfir lahum amma da zaka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim Allah kai din nan buwayayye ne kafi karfin azabar da zaka yi musu kai mai hikima ne dan mutum ya saba maka ka saka shi a rahama ya Allah baka saba kaidarka ba kai gani ne zaka iya yin komai kuma ya tafi cikin hikima wannan ta zo a cikin ainihin sura ta 5 a alqur'ani wato ma'ida aya ta 118 wannan aya ita ce manzo Allah bihayar ka'u wa bihayasjudu wa bihayadu da ita zai ruku'u da ita zai sujuda da ita zai addu'a abin da ake nufi in ya miƙe fatiha in ya gama fatiha sai ta maimaita ce ta maimaita ta hayye ruku'u in ya dago ya tafi sujuda ya dago ya saki ainihin yin fatiha ya yi ruku'u ya gama fatiha sai saki ta maimaita ce ta maimaita ce ta maimaita ta hayye ruku'u hayye sujuda in ya dago yana tahiya shine ma'anar yad'u duk ita ce dai wannan sura ba wai a wurin tahiya ita yake maimaitawa ba ana nufin gaba ɗayan raka'o'in in ya miƙe ba abin da yake sai ita kawai shine biha yarka'u wa biha yasjudu wa biha yad'u duk waɗannan raka'o'i da zai tashi ita ce kawai yake karantawa duk gaba ɗaya ba ana nufin har cikin ruku'u da sujuda da a wajen tahiya ba a'a an kawo ne dan a nuna maka gaba ɗayan raka'o'in biyu in ya tashi to dai ita yake maimaitawa bayan fatiha فلما اصبح دغري واي قال له ابو ذر رضي الله عنه ابو ذر الله يقرا مشي يردا سيچه يا رسول الله يا منزل الله ما زلت تقرا هذه الايه حتى اصبحت وانا ايه بك غشي بك انا تميميتاتها انا تميميتاتها هر غري واي تركع بها وتسجد بها وتدعو بها da ita za ka yi ruku'u da ita za ka yi sujuda da ita za ka yi addu'a ba ana har zaman tahiya duk ita ce ba ana nufin har a zaman tahiya ba ina nufin har waɗannan raka'o'i biyu da baka zo kai sallama ita ce kadai a bakaratunka wa qad allamaka Allahu alqur'ana kullahu gashi ku Allah ya sanar da kai alqur'ani baki daya amma aya daya kawai kake tayi law fa'ala hadha ba'duna lawajadna alayhi da wani daga cikin mu sahabbai ne haka da mun ji haushin shi qala sai annabi ya ce inni sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata li ummati nima abin da yasa ka ji haka na roƙa wa al'umma ta ne na roƙi ubangiji na mai duwa da ɗaukaka ainihin wato ash-shafa'ata li ummati ya bani ceton al'ummata fa a'taniha sai Allah ya bani wannan ceto wa hiya na'ilatun insha Allah ceto na tabbatacce ne in Allah ya so liman la yushriku billahi shay'a ga duk wanda bai hada Allah da wani abu ba to yanzu munasabar wannan hadisi da wannan aya da yake karantawa, sai in ka tsaya ka lura da kyau zaka iya gane munasabar, domin yana ishara akan cewa Annabi Isa da Allah ya faɗa mishi laifin al'ummar shi, madadin ya marmaje roƙon musu ceto, sai ce to in kai musu azaba bayin ka ne, in kuma ka kyale su kai mai gafara ne mai rahama ne, kaga bai fito karara ba, to sai Annabi yake son ya nuna maka shi kuwa in ta kwaɓe ceto zai nema wa al'ummar shi, ba zai ce in kai musu azaba kai kaza, a'a ceto a ba su ceto a yafe musu ya Allah. Akwai bambanci ko ba bambanci? Akwai bambanci. To wajhul munasaba kenan tsakanin wannan maganar ceto da wannan aya. Shi Annabi Isa da aka ce ga laifin al'ummaka, madadin ya ce to Allah ka yafe su mana, ka bani ceton su mana, ka kyale su, sai ya ce to in kai musu azaba dai bayan ka ne, in kuma ka kyale su kai ne gafara ne mai rahama ne, kaga ya fayyala wa Allah al'amarin. Shi kuma manzon Allah sai yake maka ishara akan cewa a'a shi zai shiga ya fita ga ya ceci al'umma shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka a cikin hadisin Bukhari manzon Allah ya ce kowane annabi Allah ya bashi wata dama a nan duniya ya roki duk abin da yake so za a cika mai, ko menene. Annabi Nuhu da aka ce addu'a sai ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara, Allah kar ka bar gidan wani kafiri a bayan kasa, innaka in tadarhum yudhillu ibadaka, amma ka bar su ba za su haifi mutumin kirki ba, za su ta haihuwar waɗanda za su tabbatar da bayanka ne, za su tabbatar da bayanka ne. Allah ya karɓi wannan addu'a ya halaka mutane baki ɗayan duniya. Annabi Musa da Annabi Haruna da aka ce ku yi addu'a sai suka ce rabbana innaka qad atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan fil hayatid dunya, Allah da fir'auna da madiyan shi ka ba su ado, ka ba su dukiya, ka ba su mulki a duniyan nan, ya Allah abinda muke roƙonka karka da fir'auna ya imani, ka daura zuciyar shi ya mutu yana kafiri, mu abinda muke so kenan. Allah ya amsa musu duk abinda annabin ya roƙa akan wannan dama, Allah zai amsa. Da aka zo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama, to kai kuma kai ma wannan damar tana nan gare ka, sai ce a'a wannan damar a batta sai ranar alkiyama, wuri yayi wuri sai in cuci al'ummata. Duk annabawa waye fi manzon Allah rahama, kuma rahaman nan ga Fatima yake yi yashi ga al'ummar shi, to don Allah wannan tukuici kai mishi, sai a kawo sunnar shi haku kafa committee na fada da sunnar manzon Allah a masallacinku, don Allah ranar kiyama an ce ku daga ido ku kalli manzon Allah za ku iya, kuna da kunya kuwa. Wanda irin cin mutunci ake manzon Allah jama'a, ba za a yi manzon Allah kara ba, aiwa Tijjani kara, aiwa Abdul Qadir kara, aiwa Khumaini kara, aiwa manzon Allah kara a bisa gagara jama'a, ku danna maitar ku mana, ku danna maitar ku mana, ba kwa so ana sunna din, ku danna wannan munafunci da zindiƙanci da ke zuciyar ku, ku haƙura a bayyana sunnar manzon Allah mana. Mutum ya zo ne wa Shehu Tijjani kirari, wa Shehu Tijjani kirari a ɗauki kofin mirinda a bashi ruwan sanyi a mishi fifita a shafe mishi zuba, ka zo ka ce manzon Allah ya ce a ce dan agaji ya ɗauke kai waje da kai a masallaci, wani irin jafa'i kuke manzon Allah? Saboda Allah tunawa ya ce tanatihin sakharatan yawman liyuhiyaha, ya ce kamar rago ne fa ya samu dutse yana gabza mishi kawo, sai a ce rago ka tausaya kafanka, sai a ce rago ka tausaya dutse, a sai a ce rago ka tausaya wa kanka, ka tausaya kafanka, wallahi duk wannan jafa'in da kuke akan ku zai dawo. Ai gashi nan Allah ya maida ku a kimai a cikin fannin ilimi, sai ka same su daƙiƙai ne kwakwalwar su haka take dinkin, babu fasaha babu basira a ciki. Saboda cikin Alkur'ani Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kuka yi wa Allah, kuka yi manzon Allah ta'a, Allah zai shiryar da ku. Al-Imam Harun al-Rashid ya ce duk wanda yake bin sunnar manzon Allah sai Allah ya mishi gudunmawa da fahimtar karatu, nan da nan duk karatun da ya tafa a gaba sai marmashe shi, saboda ya sallama manzon Allah, kuma duniya manzon Allah ba wanda Allah yake ji da shi kamar shi. Da ka sallama mishi ya jati kullu makka, duk inda ya zaka kai ka alkhairi ne, ka sallama mishi ba ja da baya, wallahi duk karatun da ka tafa a gaba sai ka marmashe shi, sai ka ji da wahala, sai ga MBDA duk abin ya shuɗe musu jan baki, wannan za su kasa balle fassara mai kyau. Larabci ko dama ba sa iyawa, karatun Qur'ani ba sa iyawa, hadisi ba sa iyawa, duk kyahun da suke alfahari da shi sai ka ga jafa'in farko da ya same su a cikin ba sa fassara shi daidai, balle sai ake da shi daidai. Saboda sun ga manzon Allah jafa'i, to ya kamata jama'a su fahimci wannan. Yanzu dai ka duba, sallah ce manzon Allah ya ci dare yana yin ta tun daga dare har gari ya waye, ba dan ya roƙa wa Fatima ba, ba don ya samu kaza ba, ne sai ya ce li ummati, al'ummata, kuma al'umman nan al'ummatud da'wa wal ummatul ijaba. Manzo Allah yana da al'umma nau'i biyu, akwai ummatud da'wa da arna da musulmi, din na manzon Allah ne yana kiraya su zuwa ga su shigo addinin musulunci, shine ummatud da'wa. In ba haka ba, ya za a yi annabi Salihu ko annabi Nuhu za ka je yana cewa ya kaumi kafirai ne, amma yana cewa ya ku mutane na, to ummatud da'wa kenan, dan yana kiran su ne. Dan haka wajhul a ainihin nisba din kenan, dalilin da yasa annabi Nuhu ya iya danganta kanshi da waɗannan kafirai ba wai don sun bi shi ba, a'a dan nashi ne shi yana kiran su. Dan haka yace ya kaumi, haka sauran annabawa su Salihu da sauran sai ka ji ya ce ya kaumi, annabi Shu'aib sai ya ce ya kaumi, ga su kafirai ne, fasikai ne, ɗan fashi da makami ne, masu luwaɗi ne, amma sai ce ya kauni, ya jama'ata, ummatul da'awa kenan. Ummatul ijaba kuma su ne tun daga kansu Abubakar Siddiq, suka Khadijatul Kubra da manya-manyan sahabbai, su ne ainihin har zuwa ƙarshen wanda duk zai musulunta zuwa tashin duniya, shi ne al-ummatul ijaba, waɗanda suka amsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To dukkansu sai sun ci moriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai sun shiga cikin ceton shi. Manzo Allah yana da cetuttuka iri-iri a ranar alkiyama. Akwai ash-shafa'atul uzma, ceto mafi girma shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al'umma gaba daya za su kasa tinkara Allah, sai shi zai je a wannan ranar. A tafurin annabi Adam, kai ne uban mutane, kai ne ubanmu, sanadinka muka taho duniyan nan, kaza kaza, da tuni muna aljanna, gashi yanzu al'amari ya lalace, zaji da wahala sun ishi jama'a, a je a roki Ubangiji ayi mana hisabi, dan wuta in wuta zai je je, dan aljanna in aljanna zai je je. Annabi Adam ya ce al'amarin ya fi ƙarfi na, an ce ka in ci wata itaciya na ci, ban san yadda ra'ayau al'amari zai kasance ba. Ku tafi wurin annabi Nuhu, shine manzon Allah na farko da Allah ya fara turowa duniya. Aje annabi Nuhu ya ce ni da ne addu'a, Allah ya hallaka jama'a baki daya, in ya zama kuma an hallaka da wani na kirki fa, shi ma ne ya kauce. Annabi Ibrahim duk gaba daya, sai an tafi wurin annabi Isa sai ya ce ni kan ban da wata matsala, sai dai kuma ni bayan tafiya ta an koma ana bauta mini, to in kuma na je, Allah ya ce to yaya akai, kuma to ai yaya kenan. Dan haka ku tafi wurin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, shine Allah ya gafarta mishi laifin shi in ma ya taba yi, shine kuma in ma zai yi gaba Allah ya ce ya yafe mishi, ku je shine yau dan gata a wurin Allah. Dan haka suka tafi, sai al'umma sai a tafi gaba daya, ana zuwa sai annabi ya ce lallai kam sai ni, lallai kam sai ni. Manzo Allah ya ce in je in fada gaban Allah, in yi sujuda, in gode wa Allah da wasu irin zikirori na godiya, yake a yanzu ma ban iya wannan zikirin ba, sai mun je dandalin kiyama za a koya mini. Dan Allah ya zama akwai zikirin da manzon Allah bai iya ba daga cikin zikirorin Allah, kai sai wani zindiki sai ka wani fallan salati guda ɗaya ce wai in kai wanda ka shiga aljanna baka ci kwalashi, wallahi sai an rasa wurin cin kwalashi a jikin rigar shi, saboda maciya kwalan suna da yawa, wallahi mutane suna yaudara kansu ne, wallahi al'amarin addini ya wuce zikiri. Manzon Allah yake yanzu ban iya ba, sai mun je can za a koya mu. Sai a ce daga kanka me kake so, faɗi a baka, me kake buƙatar ka, faɗi a biya maka. Yace ina dagowa, ba cewa zai sami Allahu liman hamida, ba cewa zai Allahu akbar, zai cewa zai ummati ummati ummati, al'ummata al'ummata, Allah yace me kake nufi, sai a zo ai ainihin raba, ai ai hisabi kowa ya san inda zai je. Wannan ita ce ash-shafa'atul uzma, akwai ceto kuma wanda zai yi wa kawun shi Abu Talibin. Al-Imam Muslim ya rawaito hadisi sahihi, ranar al-kiyama Abu Talibin Allah zai saka shi a tsakiyar wuta, manzo Allah zai cece shi ainihin ya bada shi gefen wuta. Sannan akwai ceto na al'umma waɗanda za su baki sutuk wuta ta ci ta cinye su, amma saboda sujuda da suka taɓa yi a duniya musulmi ne, ba su taɓa shirka ba, sai ainihin a ce manzon Allah ya je cece su ya kwaso su a cikin wuta. Yace in ya je zai iya gane su daga ainihin alamomin sujuda, domin wuta ba ta cin gaɓoɓin sujuda, da wannan goshi da hanci da tafukan hannaye da guyawu da gyaffan ƙafafuwa, wuta ba za ta ci wannan ba. Yace in ya je da haka zai gane su, a fito da su, a zo a wanke su a wani ruwa, sa'annan a zuba su a cikin aljanna, manzon Allah ya cece su kenan. To manzo Allah yana da cetuttuka daban-daban, shi yasa ceto gaskiya ne a cikin addinin musulunci.
amma duk wanda ya mutu da shirka ko munafinci ko wani abu wanda ya kai shi matsayin kafirci,
manzon Allah ba zai cece shi ba. Dan haka duk inda kaga aya a cikin Alkur'ani ta ce wala shafa'a, babu ceto, tana nufin babu ceto ga kafiri. Amma in ba haka ba, ayoyin da suka tabbatar da cetuwa a cikin Alkur'ani sun fi irin waɗannan ayoyin da suke korewa. Wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Allah yace mala'ika nawa ne a sararin sama da ƙasa ceton su ba zai amfani kowa da komai ba sai bayan Allah madaukakin sarki ya ba da izini ga wanda yake so kuma ga wanda ya yarjewa. Ka fahimta, sai Allah ya ce kai annabi wani ko shehi wani ko waliyi wani ko salihi wani na baka ceto, sannan kuma sai ya ce suwa na zaka ceta, ba wai kai ne zaka ce ya Allah bari in je in ceci suwa na ba, a'a ba ne ma zaka yi ba. Sa'annan kuma bayan Allah ya nada ka din, ba cewa zai kawai mas'ala abu da take ka je ka cece ɗan ƙungiyarka ko ɗan ɗariƙarka ko ɗan mazhabinka, a'a Allah zai ce na baka ceto kuma suwa na zaka ceta, shikenan kawai abin a ƙa'idance yake. Kuma kai karka sake ka ce wane ka cece ni, ceto kayan Allah ne, kana cewa wane ka cece ni shikenan sai Allah ya fushi da kai, cewa zaka yi Allah ka cece ni ko Allah ka saka ceto na a hannun wane. Shi yasa mas'alar ceto jama'a ba ƙaramin mas'ala bace a cikin aqida. Don haka sai da babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ya littafi ya sa mishi qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila, akan ceto da mas'aloli na roƙo don Allah, don ƙaunar annabi, don sadar da zumunta, don aure da sallah, da irin waɗannan lafuzan me ya halatta a cikin ne bai halatta ba. Sheikhul Islam ya biya tsaya ya tattauna su Qur'ani da hadisi da al'asarus salafiyya, ina yana kawo zantukan malamai magabata cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu. Don haka mas'ala ce babba, ceto gaskiya ne. Gashi Allah ya ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina, ceton masu ceto ba zai amfane su ba, saboda ne, saboda su kafirai ne, ashe akwai masu ceto kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka lallai ceto gaskiya ne, wanda ya musun ceto a musulunci ya zama tantagaryar kafiri. Ya kamata jama'a su gane wannan, dan an zo an samu wasu zindikai a ƙasar nan, wai har suna cewa ma wai su wani bangare ne daga cikin malaman izala, wai malaman ahlus sunna suka zo suka ce wai ceto ƙarya ne, waɗannan zunzurutun kafirai ne. Ya kamata kowa ya fahimci wannan, duk wanda ya musu matsalar ceto yake babu ceto, wai wanda yake akwai ceto wai ya zama Kirista, saboda Kiristoci ne suka ce Annabi Isa ya zo ne don ya cece su. Mu aqidan mu ai ba iri da yake da ta Kiristoci ba. Kiristoci cewa suka yi Annabi Isa ya shiga ainihin cikin wuta ya yi wasu kwanaki, don me? Don ainihin ya cece su. Mu ko ba wannan ce aqidar mu ba. Ka'idar ceto a wurin al'ummar musulunci shine Allah ba zai cece ka ba sai ya ce illa man atallaha biqalbin salim, sai ka je da zuciya salin amin, lafiyayya, babu shirka, ba munafinci. Ranar alkiyama sai Allah madaukakin sarki ya cece ka, ya zama babu wani sofa ne daga cikin shirka ko kafirci, kuma a samu koda daidai da kwayar zarra ne na imani a cikin zuciyarka, to sai Allah madaukakin sarki zai sa ceton ka kai tsaye a hannun shi, shi da kanshi sai ya cece ka daga wannan hali, sai ya fitar da kai, ko kuma Allah ya dauki ceton ka ya sanya a hannun wani annabi ko wani mala'ika ko alqur'ani ko azumi. Duk wannan nasoshin alqur'ani da hadisi sun tabbatar da su ainihin haka. Jama'a mun fahimci wannan, ina fatan jama'a sun gane wannan. To don haka mas'alar ceto ba karaman mas'ala bace jama'a. Jama'a kun gane wannan da kyau ko? Ceto gaskiya akwai shi. Abin da yasa muke nana ta wannan, saboda sai an gama karantar da mutane karatu kakaf, sai a samu wani zindiki sai mai kewa da sunan shi malamin ahlus sunna ne. Kawai sai je ka hayaniya da bankaura sai ruɗa zukatan mutane. Shi ya rasa yaya zai yi a ji sunan shi a cikin duniya, a ji shi ma malami ne, shi ma gashi ya fito ya isa ya ce kawai sai ya ɗauko wata matsala a musulunci, kawai sai ya musu, kuma wai sai ya kyale shi, kuma gobe sai ka ji ma wai wannan har zuwa za ana fatawa wurin shi, har yana da darasi a gidan rediyo, har yana da darasi a gidan talabijin. Saboda ƙasar mu Najeriya aqida ba ta da mutunci, in ba haka ba yaushe mutum zai zo ya ce matsalar Dajjal
da matsalar ya juju da ma juju da saukar annabi Isa ƙarya ne, kuma wannan mutum a cewa ba za a gabatar da shi gaban kotu ta musulunci yadda yake za a tabbatar mishi da hukuncin kisa a kanshi ba. Yaushe za a yi hakan ba Najeriya ba? Sai mutum ya zo ya sallar juma'a karfe 9 sai ku kai shi tsara gaban sarki. Tsakani da Allah wannan ba munafunci bane, wato ku fiqhu ya fi aqida muhimmanci a wurinku. Yaushe ne Allah ba zai fushi da ku ba, tunda addinin musulunci ba shi da muhimmanci wurinku. Fiqhu dan ya lalace wata matsala ce, amma aqida in ta lalace nan ne bala'i yake. Dan haka babu sassauci dangane da matsalar aqida. Amma mutanen kasan mu da yake ba a karantar da su aqida ba, ba san daraja aqida ba, ba san daraja alqur'ani ba, ba san daraja hadisi ba, sai waɗanda Allah ya so kaɗan daga cikinsu. Abinda aka san darajar shi shine ne a ce fiqhu, malaman fiqhu, dariqa, malaman dariqa, abinda aka san darajar wannan kenan. Duk balbalin da zaka yi wa alqur'ani da sunna kai, kai musu raddi, magana ta zo cikin qur'ani ka tunkuɗe ta hadisi ka tunkuɗe, da zaran ka ce mai fiqhu yayi kuskure shikenan sai a ce ai hukuncin rubu ya hau kanshi. Kai ka ce malaman fiqhu dinnan sune malaika Jibril suka sako daga sama da wahayi. Allah ya shiryar da mu. Wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i shine ya ruwaito shi, wa Ibn Khuzaimah da al-Imam Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah ya ruwaito wannan hadisi a cikin juz'in farko takarda ta 70 fuska ta 1, wa Ahmad da al-Imam Ahmad, wa Ibn Nasr da al-Imam Ibn Nasr al-Marwazi, wal Hakim, Hakim ma ya ruwaito wannan hadisi, wa sahahahu kuma ya inganta shi, wa faqahu az-Zahabi, al-Imam az-Zahabi ya dace da hukuncin da Hakim yayi. Dangane da wancan hadisi da ba karanta wanda yake magana akan kungiyoyi. Dangane da wancan hadisi da muka yi bayani, hadisi da ke magana akan na daga cikin sharrori shine kungiyoyi din nan, ka je ka samu wannan littafi da aka samu wannan malami Sheikh Abu Mu'adh.